بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayo 23 ko ga watan Ramadana hijran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1447 wai da muka saba da mu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka daga har gidan mai girma mai martaba sarkin damba. Muna nan a cikin wannan sura mai albarka, suratul Taha. Muna kuma cikin kissar Annabi Musa alaihi salatu wassalam wato kenan da ƴan bani Isra'ila. Bayan da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi miƙatin Ubangiji, Allah madaukakin sarki ya tambaye shi ya aka yi ka tafi ka bar mutanenka. Ya ci bada uzuri wato to tafawar da kai ka bar su din jarabawa ta same su, don haka Samiri ya batar da su, ya dora su akan ibada wadda take ta gunki, sun koma kan shirka kenan. Saboda haka ya dawo hankalinsa tashi, ya kama gemu dan uwansa yana ja yana tambayarsa, me yasa da kaga sun bata baka bi ni ba, ko zaka saba umurnina ne? Sai ce musu a'a, na ji tsoron karkace na raba kan ƴan bani Isra'ila, in na tafi wasu za su tsaya suna bautar dalilan, wasu za su bi ni. Kaga an samu rarrabawa kenan. Kuma in na kawo uzuri ba lallai ne ka karbi uzurin ba. To saboda haka wannan shine abin da ya faru. To bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan labari, sai yake cewa qala fama qadbuka ya Samiri. Sai Allah madaukakin sarki ya ce Musa alaihi salatu wassalam, sai to yanzu ya dawo hayyacinsa, sai ya kira Samiri ya tambaye shi, ma kadbuka, menene labarinka, yaya aka yi ka mun wannan aiki? Shekara da shekaru ina tare da ƴan bani Isra'ila, ina gina su akan tauhidi, lokaci daya ka zo ka rusa mun wannan al'umma, ka dora su akan bautan gunki, me labarinka ya Samiri? Ya kai wato kenan Samiri. Asalin Samiri ne sunansa Musa ko? Yawa, wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru ko? Wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mu'minu. Asalinsa Musa, amma ana ce masa Musa Samiri. Samiri din sunan kabilarsu ne Samara, ina ake ce masa wata kenan Samiri. Yawa, kaman kai ne a ce maka Dambami, asalin sunanka daban, sunan da garinku daban, ko kuma suna, ko kuma a ce muka Alhausawi ko Alkarkari ko Alkanuri. To kaga an danganta ka yanzu da garinku ko kuma da kabilarku. To shi sunan kabilarsu ne wato ke Samara din, shi yasa ake ce masa Samiri, wato kai dan kabilar Samiri. To menene yasa? Saboda idan matsala ta faru, idan ana so a gyara, akwai bukatar a yi bincike a gani menene asalin tushenta. To ta nan gyara zai fito ko? In ba gane asalin madzarin ba, aka yanke shi daga tushe ba, to za a ci gaba da samun matsala. To mu je mana.
Qala basurtu bima lam yabsuru bihi fa qabadtu qabdatan min asri rasuli fa nabadtuha wakadhalika sawwalat li nafsi.
To yanzu ana magana tsakanin Musa Samiri da Musa alaihi salatu wassalam. Musa alayhi salatu wasallam ya samu ya tambaye Sami meye ya faru. So Sami iskala sai yake cewa basurtu bima lam yusiru bihi. Ni na kalli abinda su basu kalla ba. Allah ba da kuke zaki ya nuna min abinda su basu gan shi ba. Dan haka fa gabatu kubdatan min asrar rasul. Sai na danki wato kenan wannan danki wato kenan daga wato daga gurbin da manzan da aka turo mana wato kenan yake takawa. Wasu malaman tafsiri suka ce inda Jibril yake takawa sai ga alamar ciyawa tana tsira, dan haka sai danki kasa iyaka wannan gurbin. Saboda haka duk abin da ya saka a jikinsa sai ya ga wato kenan ya samu gangan jiki kuma wato kenan kamar yana numfashi. Don haka ya ce akwai abin da Allah ya nuna min wanda su ‘yan bani Isra’ila ba su gani ba. Don haka wannan shi ne na ɗauko. Bayan na zo na sawwala wannan gunki na ɗan dalo sai na jefa masa fanabastuha, sai na jefa sai na sa wannan abu. Wato ya lura in ya ɗora akan abu zai zama jiki mai jini, sai ya ɗebe kayansa in ya ɗora zai zama jiki mai jini. Yanzu ya samu tajriba, don haka da ya ɗan dalo sai ya ɗora masa sai ya ga wato kenan ya zama jasadan lahuwa. To saboda haka ni ga abin da ya faru kenan. Wa kazalika tamkar hakan nan sawwalalli nafsi raina ta sawwala ni kenan. Idan mun lura Samiri yana da wato kenan tunani mai tsanani saboda yana da wata buri a rayuwa. Don haka yake ta kullum yake leƙan nan da nan da can da can har ya samu wata dama wadda ya ganta sai ya ɗiba kuma sai ya utilize din wannan damar, sai kuma ta kama. Saboda haka sai ya amfani da wannan dama. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi mutum ne mai son ɗaukaka, yana son girma. Generally Allah maɗaukakin sarki yakan yi wa yansu mutane suna son girmamawa, suna son cewa a san suna nan, suna kuma son wato kenan su suna da jama'a ko suna da mutane ko kuma suna son ɗaukaka da mutuntawa ko yawwa. To saboda idan mutum yana da wannan ambition din sai kuma ya haɗu da basira, to zai amfani da duk yanda zai yi ya ga wato kenan ya samo abin da zai zo ya nema wa kansa wannan darajar da ɗaukakar da girmamawa. Sawa'un ko yana da cancantanta ko ba shi da cancantanta, zai amfani da wannan damar. To irin wannan yawanci su suke ba da matsala a annabawa da manzanni da malaman sunna. Yanzu kun ga wannan da ya ba da matsala ga ta zahiri a annabi Musa alayhi salatu wassalam. Duk da awar da sai annabi Musa ya ɗauki tsawon lokaci yana yi, a lokaci ɗaya ya samu wata dama ya zo ya ɗora mutane a kan shirka kuma sun hau kai, kuma ya lura da wato kenan karkatarsu zuwa ga wannan ɗin. Tunda da aka tsallako kogi sai suka ce ya Musa ja'alna na ilahan kama lahum aliha. Don haka inda baki ya karkata to ta nan yawo yake zuba, ta nan yawo yake zuba. Don haka duk wasu opportunist a rayuwa sukan lura da menene inclination ɗinka, ta ina ka karkata, me sha'awarka. To ta ɓangaren sha'awarka ta nan za a jaka. Shi yasa da yawa daga cikin wato kenan manyan da aka halaka su a duniya sai ga an halaka su a dalilin mata, wani a dalilin mulki, wani a wani dalili, amma inda ya fi so ya fi karkata to nan ne za a ja shi. To sai ya jawo ta wannan gurin da sauki. To wani abin da wato kenan ya amfani da shi kenan. Idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 20 da wani abu da yana da'awa, wani mutum mai son ɗaukaka haka kawai ya fito ce shi ma annabi ne, aiki ɗaukaka yake so, yana son a san shi a kuma girmama shi a kuma mutunta shi. To haka ne yace shi annabi ne, ya zo ya aika ya tsaya a bayan garin Madina ya aika yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka abin kirki ne ya fito daga cikin Madina ya zo bayan gari suka haɗu suka tattauna, yace masa ni ne shugaban kabilan Banu Hanifa. za mu sharadi da kai duk kabilan bani halifa za su zo su bi ka idan na bi ka amma sharadin shi ne in ka bar duniya ni ne zan zama khalifan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani tsinke tsawon dan zaman giya a kasa dan yace haka yace kaga wannan a cikin mulki na ko kuma abinda Allah ya ba ko kuma wannan ka roke ni ba zan baka ba yace shikenan sai tafi abinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi abinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya sai ana masa duniya shi ma annabi ne kuma dai mun daukaka ne haka sajja ko ita ma sai tace ita ma annabi ya ce can dulaiha yace shi ma annabi ne aswadul ansi yace shi ma annabi ne haka ka dinga samun annabawa saboda yanzu sun gano cewa idan ka ce kai annabi ne jama'a za su bi ka idan kuma jama'a za su bi ka za ka samu daukaka za ka samu girmamawa za ka samu komai da komai to kaga waɗannan mutane sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wahala sosai har sun ka kusan su kawo matsala da musulunci zai rushe dungurungo zai rushe dungurungo amma Allah madaukakin sarki ya taimake addini ya ci gaba haka waɗansu mutane zamanin khalifancin wato kenan sayyidina Usman daga Iraki su ma masu san daukaka ne suka zo suka gungu suka zo suka kashe sayyidina Usman saboda suna son shugabancin khalifanci sayyidina Ali lokacin da yake binciken sa bai huta daga waɗannan mutanen ba saboda haka suna nan har duniya ta nade yanzu da in mutum ya ga cewa akwai dama ana tafi sai ware kungiya ya ware kungiya shi kenan shi ma sai ya ja jama'a waccan ma in ya ga haka ya ware kungiya shi ma sai ya ja jama'a me yasa za a yi wa haka a addinin musulunci me yasa za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutum ya ware ya faba kungiyarsa ware shi kenan ya daura su akan wani abu da ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ba neman daukaka neman daukaka kuma irin wannan zaka samu suna da wasu sifofi guda biyu sifar su na farko ita ce wannan neman daukaka sifar su ta biyu shine za su dora ka akan abin da yake akan sabanin wanda shari'a ta zo da shi nasu kenan ta yanda za su bambanta da sauran wato kenan abin sauran al'umma sannan kuma za su sassauta wanda yake na farilla wanda aka zo da shi na asali yanzu wannan Musa Samiri din nan da muke magana a yanzu dusu maganan sallah da sauran ibadu da suke yan bari Isra'ila ai bai dora su akan su kawai kuna su akan wato su zo su duka su jira a gaban gunki su tashi tafi abin su bai sauka ga musu wannan ba su Musa ila mutul kazzab da ɗan uwansa su sanja kai har su Malik bin Nuwaira wanda shi ya yarda ma musulunci yana nan amma da tunda shi ma na son kansa ya fito fili sai suka ce zakka ba sai su suka dora mutanen kansu ba sai sun bada zakka ba amma da su fito da wani abu daban amma da su ce maka wannan abu abin da zai wahala sai sassauta maka sai su bin nasu shine zai sa ka samu salancin wancan a sauka maka su idan ba mu kunci nan mu wurin dawo da shi kusa kusa idan dawo da shi kusa kusa wancan mutumin da muke maganar sa wanda ya nuna cewa shehinsa in ka bi shi ka zama dan aljanna ba cewaye in dai ka bi shi ko mala'ika mutuwa ya zo ya dauki ranka zai iya zuwa ya kwace ya yaga jakar ya zazzage ta ko ba ka bane san haka yanzu kai yanzu abin da kake bukata shine kawai ka zama mirijinsa duk abin da kai tunda kai mirijinsa ne mala'ika mutuwa ma bai isa yi abin da ya gira ma da kai ba mun fahimci wannan saboda haka akwai wanda yake cewa idan ka karbi dariƙarsu baka taɓa yin sallah ba baka taɓa yin azumi ba baka yi zakka ba baka komi ba kawai ka karɓa ne ita ma baka je ka fitar tasin din ta baka mutu a jeje ciyawa ta tsoro bayan ka riɗe to ko kafiri ne ya ci akuyar da ta ci ciyawar shi dan aljanna ne da Allah yanzu ba san sauce maka duk waɗancan ba kaga su sallah su azumi su zakka amma menene yasa saboda ka zo ka bidire kasa shikenan babu wani abu bayan wannan ko kafiri ne yace haka da ji wannan kalami kare girgira ta in ka karbi dari kasu ta zuriyar manka mutum 70 an gafarta musu kawai ta zuriyar babanka mutum 70 kawai an gafarta musu ko ko ta makwata ne ko ta menene ne da sauransu kawai bukata kawai ka ce kai ka karbi wani abu shikenan babu maganar sallah babu maganar azumi babu maganar shan giya babu maganar sata babu maganar shirka duk wannan in aje su a gefe an kawo sauki to kaga wannan sauki shine fa canjin abubuwan da ainihin annabi ya zo da shi to saboda haka ana samun irin wannan kaca kaca yanzu me ya kawo wannan shi ainihin mutumin ake so a daga shi sama shi ma duniya ta san shi sannan kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarshi za a sassauta shi dan kabi wannan din to kaga irin wannan yanzu abinda Musa Samiri kusan abinda da yawa daga cikin mutanen da suke bawa annabawa wahala da wanda suke bawa salihai wahala sa a aje karantarwa ta annabawan su kirkiro ta su su dora mutane akan su duk abinda suke kenan akan su to saboda haka kuma da kashe ta yace kazalika sawwalat li nafsi da haka raina ne tsara mu haka naga in ne haka shine zan fita mun fahimci wannan to mu je mana
qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lam tukhlafa وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننصفنه في اليم نصفا
الله أكبر كنت أقول قال سيئة النبي موسى شتوك ناجم أغنقا كو ينزو عبن دكي بطورة نوك رايب شي بيلت أمفانش كي ليف يأكم وتحكم تاكم Musa alayhi salatu wasallam yace to shikenan zamu hukunta ka hukuncin da zamu maka shine yace fa zuha ka tafi kawai ba ni ba na bukatar ka daga yau ka tafi abunka masu hikima suke cewa idan mutum ba zai zama alheri a gare ka ba kar ka nace sai ka zauna tare da shi kar ka zauna duk mutumin da ba zai zama maka alheri ba kar ka bata lokacinka wato kenan dole sai ka zanna da shi bashi tafi abun sa kawai bashi ta kowaye shi ko danka ne na cikinka ko matarka ce in dai ya zama tsakaninka da shi babu wani magana kana tunanin zai zama maka alheri ta ko ina to barin sa yafi dan haka annabi Musa ya ce masa fazhab to tashi kai tafiyarka shikenan ba ni ba kai harkata daban harkata so zamo yake zaune tare da shi zamo yake gifiro masa matsala gata kuma ya gani ko to inda tana dunkule yanzu ta bayyana masa a fili don haka ya kamata a ce wato kenan ba a maimaita wannan ba saboda haka sai annabi Musa alayhi salatu wasallam sai ya ce masa fasaha tashi kai tafiyar ka wa inna laka bil hayati an taqula la misas amma Allah madaukakin sarki zai dora maka wani ba a cikin rayuwa shine wato kenan tsakaninka da mutane la misasa ai ma'ana la ta musuli ko la amusuka yawa yanda zamu yi tsakanin mu da kai da jama'a shine kawai an sa maka wata matsalar da kai ba za ka taba shiga cikin mutane ba kuma haka za ka ji kare rayuwarka cikin dabbobi saboda me idan ya taba mutum to mutumin zai kamu da rashin lafiya shi ma kuma zai kamu da rashin lafiya duk inda yaje shi zaman salafiya shi da kare ya taba mutum shi kuma zaman mutumin da yake tare da shi lafiya shine kar shi din ya taba shi saboda mutane suna gudun sa in ya taba ka akwai menene contagious disease ne ko menene da zai kama ka saboda ka sai ka gudu da dama kai zai iso kusan ka shi ma kuma an kai kansa ga dangalan ya san kana taba shi shi ma zai kamu da rashin lafiya dan shi haka shi ma guduwa zai to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin wannan matsala idan mutum ya zama wato kenan ya walakanta addinin annabawa ya kai da al'ummar mutane al-qiblar mutane gabarin asalin abinda annabi ya karantar to Allah madaukakin sarki zai jarabe shi da wasu abubuwa wanda yake ba za su masa dadi a rayuwar duniya ba haka zai ta murzawa ya tafi da su kuma sannan ya je cinye hadu da Allah madaukakin sarki dan haka sai ya ce kana da wannan a rayuwa dan haka haka aka ce ya tafi jeji ya zanna cikin dabbobi in dabbobi ya taba ba matsala amma fa in ya taba dan adam akwai matsala wa inna laka mawidan sannan akwai wani alkawari wanda yake ya tabbata a gare ka lan tukulafahu ko lan nukulafahu akwai alkawarin da ba za mu saba maka ba ko kuma akwai alkawarin da kai ba kai saka saba shi ba shine wato kenan ran tashin kiyama za a zo a sanna tsakaninka da Allah da kuma shi annabi Musa alaihi salatu wasalam akan matsalar addinin nan me yasa kai haka kuma baka saka saba wannan ranar ba da haka idan ranar tashin alkiyama ta yi automatically zaka ganka a filin tashin alkiyama kawai shi kenan ko kuma mu ba za mu saba alkori ba tabbas ranar tashin alkiyama da mu kawo ka tashin alkiyama sannan za a yi maka hisabi akan abin da wato kenan ka aikata domin ka sa da'awar bawan Allah ta shekara da shekaru ta shiga cikin garari kuma ka sa bayin Allah akan wata addini wani addini daban sannan na biyu wanzu ina ilahika allazi zalta alaihi akifan ka kalli Allah naka da kake bauta masa kake ko akan sa kake bauta wannan shine bijimin ko yawwa ka kalle shi sosai ka kalle shi eh na kalle shi to wallahi lanuharrikannahu sai mun kone shi zamu kone shi zamu kone shi Allah naka zamu kone shi in Allah Allah ne sai kwaci kansa don haka a gaban sa aka zo aka debo wato kenan dan dalo aka zo aka sashi a wuta aka kone shi aka kona shi na je na gani dan dalo bai kwaci kansa ba amma me yasa Musa alaihi salatu wasallam ne haka saboda cece yan bani Isra'ila da yawa daga cikin su sun yarda hakan din don su suka ce haza ilahu Musa ilahu mu ilahu Musa mana si wannan shine ubangijin nan ku da yawa daga cikin su suna ga in an yi haka zaluntar sani ne aka yi da aka hana shi hotan gunkin zaluntar su aka yi to sai a tabbatar musu cewa wannan gunkin ba Allah bane baya da wani tasiri ba zai yi amfanar ba amfanar da kowa ba aka je aka dauko shi aka zo aka kone shi a gaban Musa Samiri idan Musa Samiri yana da wani abu da zai iya taimaki Allah sa sai yi ko kuma in Allah Musa Samiri yana da halin da zai taimaki kansa sai ya taimaka wa kansa to kuma duk babu da ta faru kaga da ufa qalibu wal matlub so da kaza mu kone shi Allah ya ce lan harrikannahu wa thumma lanusifannahu nasfan sannan za mu shekar da shi asalin shekarwa kawai a ina filin a cikin kogi ta haka ba za a bar kurar wa'insu su zo suna tabarruki da wannan kurar ba kun san dan adam saboda shi dan adam jibillarsa an yi shi don ya yi bauta shi kuma yawanci duk abin da zai bashi sha'awa ko ya bashi mu'jiza ko ya bashi mamaki zai iya karkata zuwa da wannan abin har yanzu akwai wanda za su zanna a ƙidar su cewa eh haka din dai haka ne da haka kurar aka tare ta aka je aka samu rana mai iska aka shiga da shi a cikin kogi in kana son ka tattara kurar Allah Samiri da aka kone sai ka shiga cikin wato kidan teku sayyidina Umar yayi wani abu kamar haka a lokacin da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam suka je za su shiga cikin umra bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki cewa ya ga bayan an kore su a Makka kenan sun yi hijira sai mafarki ya ga cewa sun shiga cikin masallacin Allah harami na Makka sai ya gaya musu sai suka shirya sai suka tafi sai ka fara Makka sai suka tare su ba za su isa ba sai su shiga Makka ba sahabbai sai suka ce sai mun shiga shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi alkawari a yau duk abin da mutane sun Makka suka tambaye ni na sulhu in dai na mutunta ɗakin Ka'aba ne zan ansa dan haka abu na farko kuwa da suka zo suka ce ba za ku je cikin Makka a yau ba ka ba za ku je cikin Makka a yau ba aka ce to sai dai a daidaita saboda haka sai ya aiko su aika ya aiko su aika ya aika sayyidina Usman sai aka aika labarin cewa ai sun kare sayyidina Usman a can cikin Makka kenan. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sabansa a gindin bishiya, suka yi masa mubaya akan cewa ko da karbi sai sun shiga dakin Ka'aba, sai dai kawai a yi ta manya-manya ta kare. To wannan bishiyar da suka yi, sai Allah ya yi bishira cikin Alkur'ani, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. To wannan bishiyar sai mutane suka zo suna girmama ta, suna neman tabarruki a jikinta, ana ya ganganyanta, ana kankatan abin dinta. Sayyidina Usman Umar ya sa aka ji aka sare ta, sai suka je suna bin gurbin, ya sa aka ɗebe kwabir ko aka kone aka tafi da shi aka je aka sheke da shi. Saboda me? Dan adam yana bukatar sai ka taimaka masa, in ba haka ba yanzu da wuri zai tafi shirka, da wuri zai tafi shirka. To hakan nan shi ma na Musa Sangare sai aka ɗebe, wato kina aka je aka shekar da shi, aka shekar da shi. Yanzu abinda aka yi anan shine karewa tauhidi, karewa ka dai takar Allah madaukakin sarki, ba za a bar duk abin da yake barna ta zo ta bata ba. Yanzu Musa Sangare Annabi Musa ya kore shi, dan haka duk wani mutumin da yazo da wata aqida mummuna za iya kore sa, ko ba za kore shi ba, saboda kar ya bata mana guri. Sannan traces na wannan aqida din da ya tattare shi a abinan dinsa. Wannan malamai da yawa daga cikin malaman musulunci sun ga cewa eh, haka din shi ne daidai. Dauki misali al-Imam al-Qurtubi da muke karanta abin da yake cewa hadhihi al-aya asalu fi nafai ahli al-bid'ah wal ma'asi. Wannan aya da muke karanta yanzu tushe ce wajen cewa idan kuna zanne kuna kan addinin, wasu suka zo muku da wasu abubuwa na bid'a wanda ba shi da tushe a cikin addinin, suka kawo ko suka ce addini suna ta yi, za a iya koran su a gari. Duk wanda ya kawo sai a kore shi a gari, sai ku zama ku wato kenan lafiya. Haka kuma wanda ya kawo aikin sako gari, kuna zanne lafiya ya zo ya bude gidan giya, ko ya zo ya bude gidan kawai, ko ya zo ya bude wani hanya ta barna a cikin gari, ya zo ya dinga koya wa yaran ku su riga tara kansu suna tsone shi su murɗe ko abin da yake gashin kansu, ko su riga sa wata da ba abin nan ba, ko su riga rate wani abin da bai dace ba. To duka waɗannan wanda ya kawo din sai a kore shi, waɗanda suke guri kuma a jakunan su. To wannan aya ta bada wato kinan garanti akan wannan, wa hijranihi, ko kuma kaurace musu. Idan mutum ya zama abin karami ne kenan, yayi abin da ba shi kenan ba, ana ganin cewa kaurace masa zai sa ya dauki wa'azi, to ya halatta wato kinan za a iya kaurace masa. Wa Allah yukalatu, kuma sharadin kar a yi wato kinan mukhalada da su, kar a yi cudanya da su, duka za a iya yin wannan idan wato kinan hakan shine wato kinan maslaha. Wa garba ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zalika bi ka'ab bin malik wa salasati alladhina kulluhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakan nan a Ka'ab bin Malik, dai daga cikin mutane uku da aka ce salasati alladhina kulluhu. Don haka man walata ja ila al-harami wa alayhi qatlun la yuqtal illa ba'd al-fuqahai. Amma duk da haka idan mutum yayi laifi yana musulmi ko arni, yema musulunci laifi, musuluncin da ya kai amma kashe shi, amma kashe shi sura ka sai aka yi declaration cewa aka kashe shi saboda zaman sa a cikin al'ummar musulmi barna ne, sai ya tsere. Da ya tsere sai ta fi dakin Ka'aba, sai je manna a jikin dakin Ka'aba, ma'ana sai ya shiga cikin haramin Makka ko har ya shiga cikin haramin Madina dan neman wato kenan kariya. To wasu daga cikin malamai suka ce wato kenan ba za a kashe shi ba, sai a kyare shi. Ai, dama abin da ake bukata Yahudi kenan ko, ya nuna abin nan. Aka ce wani ya laifi a gaban sarki, ya tashi ya fita Abuja aka kamo shi, aka ce me yasa ka gudu, ya ce ranka daidai, tsoronka nake ji. Sai ya ce to a kyale shi. Ai, ya dai girma masarauta ko, ya girma masarauta ko. Yawwa, wani kuma aka ce da ɗan sanda ya bi shi a guje, gudu 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 gudu, ya fita gari mutane duk sun ambar mutane a gudu, nan sanda mai shaken gudu da ya je tare shi suke da sai zare ya ce to nayi gudu na yace nayi gudu na tsoron sa, menene tsoron hukuma. yanzu ka zo mu eh da kini zake da irkai su eh wancan yayi na mutunci ko saboda haka shi yasa ko laifi mutun yayi da ya nuna tsoron abu to kar a kure shi sai a kyale shi ai dai ya tsorata to sai a kyale shi sai a dawo da shi ko sai a janye wannan magana din a san yanda za a yi kuma wa duk nan a daidaita to saboda haka haka ya kamata a ci yayi in mutum yana mai wato kenan sulhu to a gargu sulhun sa shine ma'anar wannan walaki la yu'amal to haka ne gashi nan dai abubuwa da yawa wanda da ya zai suke nuna mana abin da imamul kurdi ne yake nuna mana cewa gargadin laifin mutum gargadin hukuncin da za a yi masa wato kenan wannan shine daga cikin abubuwan da wannan aya take karantar da mu to mu jama'a
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
وانا آية إتماتنا كرانتا دموانو أسلوبين دا موسى عليه الصلاة والسلام دي داو يعرف أبو متاكي 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 نفرقو دي وان ديكي مسؤول واني ديكي ماتي كل دي سوبة مباينة هارونة تكن هارونة يفارا to sai da ya gama binciken Haruna ya ga cewa ba matsala dangane da Haruna sannan ya dawo kan mai laifi sai bayan ya zo ya ga mai laifi ya yi confession abubuwan da ya yi sannan sai sa aka masa hukunci to bayan an masa hukunci sannan sai ya dawo kan jama'a kuma yanzu zai musu wa'azi sannan sai aka hukunci aka kona wato kenan kayan abin bayan an masa hukunci an kore shi abin da yake bautawa kayan barnar in giya ne a zubar da ita in kayan kide-kide ne a rusar da su in ma duk abin da aka an lalata shi to sannan sai ya dawo kuma wato kenan tare sauran jama'a sai kuma ayi wa'azi a mutane a nusar da su ga abin da ya kamata to shine sai ya dawo yake ta innama ilahukum allahu allazi la ilaha illahu jama'a ya aka kuke bautawa gunki wannan dandanan ai gunki ne wanda ba zai iya taimaka kuna gani fa muka kone shi gunki nan ya kasa taimaka wa kansa to daga ya kamata ku sani cewa abin bautar ku ilahukum abin bautar ku shine Allahul ladhi la ilaha illa huwa Allah da babu wani abin bauta da cancanta shi shine abin bauta wannan abin da ake bauta masa bai cancanci a bauta masa ba amma Allah shi ya cancanci a bauta masa yanzu sai dawo ya fara musu wa'azi kuma akan tauhidi saboda haka shi yasa dole akwai checkmate ran dan adam tana bukatar wa'azi saboda yana dada danya ta zuciyar mutum dole a ka sanin mu ana bukatar yanzu kaga wannan ai ba abin da ba sani ba mutanen suka zana da manzon Allah na wannan lokacin duba lagan sa kai ba ma na Allah manzonin Allah ga Haruna yau su bada gobe su bada yau su bada gobe su bada amma duk da haka ran sai kaga an samu wato kenan ballewa al'amari to dai suka dawo yanzu Musa alayhi salatu wasalam wa'azin da ya musu dadin da ya a kansa kuma aka sake maimaita har yanzu dai akan tauhidi din inna ma ilahu kumullahu allazi la ilaha illa hu wasi'a kulli shay'in ilma ilmin Allah wa da kuke sarki ya yauci komai ma'ana in wannan shine dufa abin da kuke Allah ya sani Allah madaukakin sarki ya sani saboda haka babu abin da zai buya a gare shi babu kuma inda za ku je wa tikinan ku buya ko Allah madaukakin sarki duk abin da za ku yi Allah madaukakin yana sanar da wannan kuma yana kallo kuma zai sakamta me yasa za ku bar shi ku koma bautan wani abu da bai yanzu ba ku ji kunya in Allah ya ganku a cikin wani yanayin ba to dai ya ce musu wa'azi to mu ji
kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqu wa qad atainaka min ladunna dhikra
Allah wa da kuke zargi ce kazalika kamar hakan nan ko naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa muke ba kisar labaran da suka riga suka gabata ai wannan kazamin annabi Musa ne abin ya faru ko ma ku zo aka karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi amma me yasa aka masa wannan saboda Allah ya karfafa zuciyarsa ya dora shi akan hanya shi kuma ya dora mu akai to yanzu wannan kisan da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam akai ne ko kuma amu ne shine zai dauki wajibi ko mu ne mun ba bi Allah shi ma dai ya dauka kan ko tunda shine number 1 yawa amma kuma fa babban makasudin shine wato kenan mu yanzu mu ma da muke jin wannan kisan dole za ta amfane mu ko ta nan gefen ko ta nan gefen to kuma hakan nan ne ake karanta mana kenan yanzu bayan an karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam min an bayi makar sabaka labarin da ya riga ya gabata saboda in ka san baya to da shine za ka gina yanzu sannan kuma ka dora abin da zai zo wato kenan gobe wakad ace naka hakika mun baka inji Allah madaukakin sarki zikiran daukaka mun baka daukaka kamar Allah inda Allah madaukakin sarki yake cewa bal aitainahum bi zikrihim fam azkirin murdum mun ba su daukaka sama sun kauda kai ko wal qur'ani bi zikr ay wal qur'ani bi sharafi qur'ani mu abucin daukaka don haka Allah madaukakin sarki yace mun baka wato kenan daukaka mun baka daukaka Allah madaukakin sarki yake mun baka daukaka ai Allah ya daukaka Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce zikr din yana nufin ambato ne ambato duk inda aka ce la ilaha illallah za a ce ne Muhammadur Rasulullah duk inda aka ce ashhadu an la ilaha illallah za a ce wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah saboda haka sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daukaka an hada shi da sunan Ubangiji wato kenan saboda sunan nasa yawan zu wani lokaci ko ambaci sunan Allah ba in an ce qala rasulullahi sai mu ce sallallahu alaihi wasallam ko wannan daukaka ne wato kenan a gare shi da kuma wato kenan Allah ya sa ambatansa zai wanzu duk inda musulmi yake a duniya in ka ce Annabi Muhammad zai su komin girman bid'arsa komin shiriritarsa ko giya yake sha madama yana musulmi in ka ta ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam dole zai rike sa zai suna to saboda Allah madaukakin sarki yake ce mun baka ambatan ka yawanzu amma duk wanda sai ce millar duniya daga gare mu ana kenan yanzu wanda ya tsara cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya daukaka wane ne shi Allah madaukakin sarki don haka wannan tsarin daga gurin Allah ne shi yasa duk bidu'o ina da kake gani na duniyan nan da dukkan gidan duniyan nan sai sun raba da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke samun karuba sai ka duk abin da ake da sai a ce maka ai son Annabi ne ake ai shauƙin Annabi ne ake ai begen Annabi ake ai meɗin Annabi ake za a raba sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin ya samu karuba ana cire shi duk zai mishi to saboda ka ballatana kuma waɗanda suke kira akan hanya wadda take madaidaita wanda idan dama su din ne shi din ne suke so wato kenan a bi shi a tabbatar da shi kaga su ka su suke kan gaba ko don haka ake cewa wanda suka fi kowa daukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne malaman hadisi sune malaman hadisi saboda su ne mutanen da asalin shi da karantarwansa suka saka a gaba kuma a duk lokacin da suke karantarwa aikin su kenan a lokacin da suke karantarwa za su ambaci sunansa za su ce sallallahu alaihi wasallam kuma za su tabbatar da cewa yanda yake cin abinci haka za su koya mutane yanda yake zikiri haka za su koya mutane yanda yake sallah haka za su koya mutane abinda baya su za ka ga sun fi kowa karantarwa cewa kar ai wannan don haka shi sa aka ce sun fi kowa wato kenan kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun fi kowa daukaka wajen yada addini hatta alqur'ani su suka fi kowa bayanin abinda qur'ani yake dauke da shi bayanin abinda qur'ani yake dauke da shi don so da za ka ga wato kenan mutum ya yana da dauke da qur'ani ayin alqur'ani amma ba lalle ne ya fahimci abinda take nufi sosai ba Allah madaukakin sarki ya zargi yan bani Isra'ila da cewa kamar sallar himari ya hamilu asfar ai atarra suke dauke da ita amma ba su samu abin da ya fahimci suka fahimce ta ba musamman da suka fahimce na ji wani malami yana bayani yana cewa wai sallan tahajjud bid'a ne Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wani kuma yace a'a kuma ba bid'a bane duk wata sallah ma ga ita a gida yafi falala ko saboda haka sai ne jiwon malami kuma yayi masa raddi sai ki dauko ce masa to ai an toge abuwa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wata sallah a gida tafi in ba sallar farilla ba sai aka ce ai ba karakarci ainihin ma'anar hadisin bane da ka fahimci ma'anar hadisin ai akwai sallar da ba a yi ta gida kuma ta lafiya ne ana yin sallar wannan istisqa'i a gida, sallar idi ana yin ta a gida, duka wannan ba na filoli bane. Tahiyatul masjid ana yin ta a gida. Sadaka kishin fahimtar asalin hadisin shi ya kawo matsala. To su waye suke warwarewa wannan malaman hadisi? Sadaka in ayan alqur'ani wata tire su za su yi bayanin ta. To tabaraka duk inda bayanin alqur'ani yake sai ya fito daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka Allah ya ce qad atainaka min ladunna zikra. To mu je.
Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wizra.
Man a'rada anhu, wanda ya kauda kai ga barin sa, shi me kenan zikran din nan ko mun baka zikra milladin nan zikran ko zikran din kamar da muka faɗa ba, wasu suka ce daukaka, wasu suka ce alqur'ani, wasu suka ce ambaton Annabi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu idan mun dauke shi a matsayin abinda aka bashi alqur'ani, don alqur'ani shine kan gaba je daukaka Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda ba dan alqur'ani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam zai daukaka, ai kawowarsa alqur'ani shine ya bashi wannan daukaka ko? To wanda ya dauki ya kauce ga barin wato kenan qur'ani ko kuma karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan mun dauke zikr din ambaton Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, in mu dauke shi alqur'ani ne, duk wanda ya kawo da kai ga barin wannan bayna hu ya'mulu wizran, wallahi zai dauki nauyi mai yawan gaske, amma yaushe? Yawmal qiyamati, ranar tashi alqiyama. Kenan yanzu ga alqur'ani ga kuma karantar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai duk ba za su rubu ko yawa ba za su rubu ba, duk abin da ke kowanne yana taimakawa kowanne, kowanne yana fassara ko, inda ba da alqur'ani ba na mu san kimar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, inda ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu fahimci me alqur'ani yake karantarwa ba, haka ne? So daga alqur'ani da hadisi su ne kuma abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bar muku a duniyan nan, in dai kuna rike da su ba za ku bata ba, haka ne? To sai ya zama mutum ya kawo da kai ga barin su, kawo da kai ɗayan biyu, ko dai ya zama ya watsar da su ba shi ba su, ko kuma ya zama ya raba biyu, ya zaɓi wanda suka masa ya ɗauka, wanda ba su masa ba ya su watsar da su. Yanzu kamar misali irin abin da masu suka yake, shi ya ɗauki alqur'ani ya ce ba ruwansa da hadisi, haka ne? Ya ɗauki alqur'ani ya ce ba ruwansa da hadisi, to zai yiwu ne? Ba zai yiwu ba, ya ɓata kansa lokaci, ya ɓata wa mutane wato kenan lokacinsu, amma ba zai yiwu ba, don babu yadda za a yi alqur'ani ya fassaro babu maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don in ba haka ba, to yanzu shi da maganganunsa zai fassara mana alqur'ani, kuma ra'ayinsa zai kawo. Yanzu kuma ga ra'ayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce a ajiye su a gefe, don haka kaga wannan ba wato kenan matsala ce wanda ba zai yi ba. Don haka wanda ya dauki wannan ra'ayi na Musa suka, da ya dauke wa kansa wuzuru ranar tashin alkiyama, ko kuma mutum ya ce a ya yarda da alqur'ani ya yarda da hadisi, amma da alqur'anin da hadisin sai irin wanda suka yi masa ayoyin da suka masa su zai dauka, wanda ba su masa ba kuma sai ya ce kai shi bai dade su ba. Yanzu misalin mutumin da za a kawo hadisi, tabbataccen hadisi daga cikin Buhari da Muslim, ya ce shi bai zai dauke su ba, saboda me? Yanzu ba sai daidai da abinda ransa yake so ba, da kaga wato kina akwai matsala ko? To duk wasu masu irin wannan rabda din su ture za su dauki wato kenan nauyi ranar tashi alkiyama a kansu. To mu je mana
khalidina fi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
Khalidina fihi, za su dawama a cikin sa, shi wa zamiri yana koma zuwa kan wa wizru, laifin da suka yi, to za su dawama a cikin laifin, amma me yasa aka ce za su dawama a cikin, saboda sun mutu a kansa, da sun tuba a duniya ba za su mutu da dawama a kansa ba ko? Yawwa, saboda akwai hadisin da yake cewa yub'asu ar-rajulu ala ma mata alayhi, za a tashi mutum ranar tashin kiyama akan abin da ya mutu a kansa. To tunda za a tashe shi da wannan zai dawama kenan, tunda babu lokacin da za a dawo duniya wallata na kuma sake wato kenan gyara. To sai zama wannan shine matsalar da mutum ya tafi da ita lahira, a salahu yawmal qiyamati himlat, nauyin da yake kansu, himlan shine nauyi kenan ko? Nauyin da yake gadan bayan su, ko wanda yake tsakar kansu, sa'alahum yamunana a gare su ya mutane ranar tashin kiyama. ranan tashin alkiyama a ce kai abinda kake dako shine baka dauki alqur'ani cikakke ba ka raba ka dauki abu daga da koko baka yadda da hadisi ba koko abubuwan da annabi ya karantar kai ba ruwanka da su wani abu ne ka doro akan ka to wannan aka ce yayi nauyi nan tashin alkiyama to mu ji muni
yawma yunfaku fi ssuri wa nahshuru almujrimina yawma idhin zurqa
waccece ranan tashin alkiyama ne yawma yunfaku fi ssuri ko yawma nanfaku fi ssuri ranan da za mu yi busa a cikin kafo ita ce ranan tashin alkiyama ko kuma ranan da za a yi busa a cikin kafo kafo shi dai abu da za a hura ya zama mutu kenan kowa zai taso a cikin kabarinsa to idan wannan ya faru to wannan ranar ne zai ranar tashin alkiyama ya zo shi nan ne mutum zai dauki duk abin da ya aikata a gidan duniyan nan musamman in mummuna ne shine ya zama wato kenan wizuru in alkhairi ne kam ai babu matsala komai yawan sa ko wana shiru mujrimina za mu tashi masu laifi in an ce mujrim shine mai laifi duk wanda ya saba wa Allah shi da ake kinsa al-mujrim jami'i su shine mujrimina ko al-mujrimuna to su al-mujrimuna nan ranar lahira Allah madaukakin sarki zai tashe su yawma idan wannan ranar zurqan in an ce azraq zarqa azraq shine blue idan su zai kada ya zama blue haka za a tashe su in ka ga mutum ranar tashi alkiyama idan sa blue to a cikin trouble yake saboda ya tashi da wizir ranar tashin alkiyama wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da zurkan din nan shine idan ya koma ciki an sha azaba an yi gumurzu ga kishirwa ga yunwa ga tsubirgice ga dukan mala'iku ga menene ido sai ya faffada ba a ci abinci ba da sauransu ido sai ya fada ya koma can ciki to wannan shine zurkan din saboda idan ka ga ranar tashin alkiyama mutum idan sa ya burme yayi can ciki ka san yana da zurku kenan a kansa yana da himmar kai a kansa ya dauko abinda ya aikata a nan gidan duniya shi da kansa babu kuma wato zankan ko za'ida da aka masa to Allah madaukakin sarki ya sifata wa'annan dan haka mai hankali sai ya tunanin to mai ranar lahira me ya kamata na dauka wizu na zama na tashi zurkan ido na ko kuma zan nemi aikin alkhairin da zai min dalilin shiga aljanna saboda duk abubuwan duniya kala biyu ne ko dai wanda zai zama maka matsala ranar tashin alkiyama ko kuma wanda ba zai zama maka matsala ba kawai abu mai sauki ne hanyar ganewa abinda nake yin nan Allah yana son sa haka Allah ya ce ai kuma dan Allah nake yi shikenan abinda nake sanin Allah baya so in baya so sai ka tabbata shi dan zai zama maka wizuru yasa idan ka zama zurku ranan tashin alkiyama kaga ba za ka ji dadi ba saboda ka simply realistic wanda kowa zai amfani da shi ba kansa duk abin da kake ko tafiya kake zuwa wani wurin da za ka je din auna shi mana kudin da za ka saka aljihun ka auna shi mana abincin da za ka ci ko wani abincin ake ci ai sai na halal ko wanda ba da matsala in ka ci na haram ko aka ce haram wanda ya ci ta misalin gurgudan loma ko kwana 40 zai zo yana bauta ga sarkin mu bai karwa ba Allah dan la ubangijin kowa to saboda haka ko menene ka auna shi kai hakan Allah yake so kuma ina idan Allah sai ka ci gaba da matsala ko kuma zan yi shi ba dan Allah bane na yi shi dan neman a sanni ko daukaka ko wani abu ba sa kawai ya fi maka wata kinan abin nan zaman lafiya to mu je mallam
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
الله madaukakin sarki yace a wannan ranan tashin alkiyama da ake samu wannan matsalar yatakafatuna bainahum za su rika dan kukus a tsakaninsu kenan nan malamai suka ce la'alla daga farkon tasowa daga kabari za a tafi lin tashin alkiyama a wannan gurin Allah yakan dauke azaba a mutane gaba daya idan mutane sun mutu ɗan aljanna za su hadu da wani bangaren ni'imar da suke za su same ta aljanna tun a cikin kabari wa'anda za su shiga wuta za su samu wani bangaren azaba irin wanda za su hadu da ita tun a cikin kabari amma idan aka busa kafa a tashi to za a dauke wadan azabar a kowa ba don haka wannan lokacin ne zaka ga mutane kowa ya fito suna kuskusa jinos a to fa ko dai tashin kiyaman ne ka yau ko to amma yau za a yi ne ka za su rika dan tattaunawa kadan a jinos su dan kuskus haka nan babu magana daga mu ne dan hankalin kowa wato kina a daddare yake to sai ka Allah ya ce za su yi haka daga cikin abubuwan da za su fara sai illa bismillah ashara zaman kabarin nan da muka yi wato zamanin da yake bai fice kwana goma ba har an tashi yanzu zaman kabarin har an tashi za su kaddara wannan to Allah madaukakin sarki ya ba su dama dan su yi wannan kafin kuma a zo a bijiro matsaloli wanda za ta shafe shi wanda kuma matsalan ba ta shafe shi shi wato kinin ya tsira to mu je manzo
nahnu a'lamu bima yaquluna إذ يقول أمثلهم طريقة لبستم إلا يوما
to suna wannan tattaunawa a cikin su sa shi kai an ji ko mun yi kwana goma kwana uku ba zai kai ba zai wuce a suna da abin nan Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna duk da kuskus suke amma mun sabi da suke faɗa in ji Allah madaukakin sarki musamman ma lokacin da amsaluhum tariqan wanda yafi su kaifin hankali yafi su sanin hanyar da tafi dacewa a bi shi zai ce musu illa bistum illa yawman ai ma'ana mala bistum in anan a madadin ma take illa bistum illa yawman mala bistum illa ai ba malame har kuna ga za a yi kwana goma cikin kabari ai wallahi zaman da muka cikin kabari nan kwana ɗaya ne kawai saboda ya auna ya ga kawai yanzu danjan da za a fuskanta a gaba ba ta da iyaka don haka duk zaman da aka yi kabari ka bar shi kawai kwana ɗaya shi ya auna a cikin wato kinan fahimtar sa to mu je mana
wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa
Allah madaukakin sarki ce wa yas'alunaka 'anil jibali suna tambayan ka ya Muhammad dangane da wato kenan duwatsu ga duwatsu irin na Shira irin na Bauchi irin na Afghanistan Himalayas da sauransu su waɗannan duwatsu din ranar lahira kuma ya za a yi su tunda an ce za a yi a ga ranar lahira kuma ya za a yi da su ya salunaka anil jibal in mun tashi duban bar duniyar to ya so ya za a yi da su ta Allah wannan tambayar me fa'idan ta masalunaka anil jibali amma duk haka Allah ya ba su ansa ya ce fa kulka ce musu yansifuha rabbi naswan Allah ba da kuke suke zai nike ta zai nike su nikewa saboda haka ranan tashin alkiyamar da za mu fito duwatsu da sauran tudu da koran kwari da komai da komai duk Allah zai nitse sai a mene da kasar kawai amtan ta zama kawai a shimfiɗa haka kawai sai dan haka da haka dan haka mai yanda riska dan ka to da ka Allah ba da kuke zai labelin komai da komai babu alsara abin da zai rage saboda ana son a baje kowa da kowa kowa ya fito fili a ranar tashin alkiyama babu gurin da zaka buta bace dan haka ne za a ce wa mutane ma idan da me damar ya gudu to ga fili ga kuma mai doki ga nan filin Allah jikin sigita ya ce ga nan filin saboda haka inda bai gudu ya gudu to mu je
fayazaruha qa'an safsafan la tare fiha iwajan wala amta
Allah madaukakin sarki ce fayazaruha qa'an za su bar filin za a bar wato kenan duwatsun nan su zama wato kenan kekuwa guri zai zama wato kenan flat safsafan wanda yake a miƙe la tare fiha iwajan babu meanderings sama da ƙasa wala amtan babu wato kenan wani babu sama babu ƙasa za ta zama wato kenan flat kawai haka Allah madaukakin sarki zai bar ta duniyar a wannan lokacin to mu je
yawma idin yattabi'una da'iya la iwajala wa khashati laswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa
Allah madaukakin sarki yawma idin a wannan ranar yattabi'una da'iya za su bi mai kira za su bi mai kira a duniya an kira mutane wanda ya ga dama ya bi ko wanda ya gina kuma insha Allah yayin wa insha Allah ya kuma yanzu dama da dan adam yake da ita an riga an zare ta dama iyaka dama da yake da ita anan gidan duniya ne dan ce Allah madaukakin sarki yace la tarkabuna dabakan an dabakin za ku hawaye yanayi zuwa yanayi da a can muna cikin alamu zarra lokacin da muka yi alƙawari tsakanin mu da Allah ko sannan aka kawo mu cikin mahaifa a wancan gurin baka da zabi sai yadda ake da kai a cikin mahaifa baka da zabi sai yadda ake da kai amma a nan duniya yake dubi ne matsakaici aka ce an ba dan adam in ma shakiran wa in ma kafura amma abinda muka ga dama wanda ya ga dama ne ga hanya aljanna da ne ga dama yanzu mun mutu an fito da mu to yanzu kuma babu sauran dama ta dan adam ba shi da mun zamu zama wata kenan kamar mekanika kuma kawai kamar set ne in an programming abu kawai da kawai shi kenan tsara kai mai kira zai yi kira a wannan filin ta kai jama'a ku zo kuna ko shi ya ke kashir diddigiya kowa ku fito duk mutanen kabari ku taso ku fito ku zo saboda kowa zai fito kowa zai fito idan aka fito kuma dama gurin mai kiran za a yi idan nan babu taurin kai babu shaki babu tsinan ne babu dan taurin kai babu mai fawa babu kowa gaba daya babu saraki ba mai dukiya da mai talauci duk daidai ake an zama flat kawai sai ikon ubangiji saboda haka Allah madaukakin sarki zai ce yace za su za yau mai zin yatta bi unan da'iya dan nan mai da'awa in ya kira sau ɗaya kawai za a kowa mai da'awa zai bi babu mai su bi shi dan babu ba su bin asharar ne haka ne yatta bi unan da'iya la'i wa jalla babu wanda isa ya karuce yanzu a duniya ne dan ce a zo wani kawai ya gabe masa ba Allah ya haka ya zille ya tafi a gusa kenan ya zille ya tafi a gusa kenan wala ko har ga mutane aka ce aje ai a gurku mutun nawa ne suke zillewa su gudu kuma sun tafi da sauransu amma ranan babu wanda ya ishe karkace kwata kwata straight kawai in ka sa gaban ka kawai direct sai tin kiran nan haka za a ta wa kashiatul aswatu duk wani sauti kuma ya kaskanta ranan a wannan gurin lirrahman gaban ubangiji Allah mai rahama babu wanda kuma zai sake sauran magana yanzu dan daman da aka ba su da dan tattaunawa wannan sai fara falling down kadan 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 yana kasa tun ana sulutun har zaka zama wanda yake so ya dan maka magana ma baka san ya maka magana saboda yanzu kana kallon center da kanfa yanzu baka san wani abu ya girma har baka san me yake faruwa ba wala tasma'u illa hamsan babu abin da zaka ji kawai sai tako mutane ship ship dan tako mutane dan kana tako kasar da kake tako dan inda dan motsi wannan motsi shine yanzu ba tsun bakin mutane ma ya rife saboda kawai sai wannan dan karar da zaka ji to mu ji mara
yawma idzin la tanfa'u shafa'atu illa man zina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla
yawma idzin a wannan ranan la tanfa'u shafa'atu babu wani ceto da zai yi amfani yanzu ne za a fuskanci reality duk wanda ya yaudare ka a duniya da sunan zai cece ka ko zai maka gaba da sauransu to babu wanda zai ce ta za ta amfane shi a wannan rana illa maradela hurrahman sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi dan haka mutane suke cewa wane zai cece mu a aljifunsa ko wane zai mana kaza mu shehu ba sa ko ce an ce tashi kai sallah ci a shehu ya roƙan muna to shehu nan da ya roƙan musu to shi ma ba shi da iko yayi wani abu a lokacin sai abin da nan fa duk an je an zube gaban Allah madaukakin sarki wallahi gaskiyar mutane ita za ta fitar da su ko yawma yanfa'u sadiqina sidquhu dan da gaskiyar mai gaskiya za ta amfane shi shi yasa idan ka ji mutum yana ce maka ka bar abinda ba Allah ne ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya dora ka akai ba wallahi ba karamin mai nasiha kamar sa saboda nan din shi wannan an shi ne zai amfani kare duk wani kama wallahi ba zai amfani ba a wannan rana la tanfa'u shafa'atu ceto ba zai amfanar ba ga kowa illa man azina lahu rahmanu sai dai wanda Allah mai rahama ya ba da izini a cece shi yanzu kenan ceto na Allah ne haka ne sai dan Allah ne idan Allah ya bada izini a cecewa ne sai a cecewa na in Allah ya bada izini a cecewa ne sai tabbas akwai ceto akwai ceto Allah madaukaki sarki zai ceto da kansa sannan annabawa za su ceto sannan salihan bayi za su ceto amma sai in Allah madaukaki sarki ya ce je ka kace ta kuma sai ya ayyana maka wanda zaka ceta haka ne wala yashfa'una illa liman ittada ba za su ceta ba sai wanda Allah ya yarda da shi don haka ba kai wanda ka yarda da shi ba inda saboda kusancinka ga Allah duk wanda kaga dama zai zaka cece shi to da Abu Dalib bai mutu kafiri ba Abu Dalib Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa lokacin da zai mutu yace duk duniyar nan babu wani mai haƙƙi akan ka kaman akaina kaman kai yace ina ganin cewa mahaifin da ya haife ni ma kafi shi haƙƙi akaina saboda mahaifin ya mutu tun ban zo duniyar nan ba amma kai da ka dauke ni kaman komai da komai kai mun komai da komai dan haka ka ce la ilaha illallah amma da Allah bai kaddara masa ba bai fada ba haka ya tafi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta Muhammad kai ba kake shirye da wanda ranka yake ba wanda ranka yake so kake shiryarwa ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah shine yake shiryar da wanda yake so don haka a gurin ceto ranar lahira ma ba kai ne zaka ceci wanda kake so ba amma Allah ne zai bada dama a ceci wanda kake so saboda in ka kai matsayin cetan sai Allah ma dauke shi cetan wani to wannan ko sai wannan Allah ya yarda da shi don haka kenan yanzu idan mutum yana neman ceto ranar lahira kai tsaye ne mai yardarwa ubangiji Allah ma dauke sarki ga abin da yake da rai ka nemi yardar Allah ma dauke sarki komai a hannunsa yake to da ka sai wanda Allah ya dace wa radiya lahu qawlan sannan sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da maganganunsa don haka a rayuwar duniya maganganunsa maganganun da yake dama ba sa taka shari'a maganganunsa ne wani shirye da mutane akan shari'a maganganunsa kullu akan gaskiya maganganunsa akan daidai Allah ya yarda da maganganunsa sai ba da dama a cece shi ko kuma Allah madaukakin sarki ya yarda yayi magana ay radiyallahu lahu bil qawli Allah ya bashi daman yayi magana don haka kaga kenan yanzu kace a bani cetan wannan ma sai an yarde maka to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya yarde ma mutum to da kan mai neman ceto ya nemi ceto a gurin Allah madaukakin sarki ta buje lokaci yayi to alhamdulillah zamu da fitana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aikatawa wanda muka kuskure Allah muna da kuskure gane da mu kuskura Allah ka ba mu ikon gyarawa ita dai ce to a karanta in ka san simple ne a karanta to